jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata, shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar. Na kwarmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar, inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka, bayan kwashin lokaci mai tsawo ana tattaunawa a kai. Dokar na dauke da shirya masu yawa da suka hada da wanda za ta kare wanda ya fallasa akan kudaden da aka tabbatar na fata ne, da kuma sharuɗan da za su bayar da damar daure mutum idan ya farma tukan ƙarya. An dai kafa wannan doka ne domin ƙarfafawa 'yan Najeriya ƙwarin gwiwar fitowa, sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba. An kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kuɗin gwamnati ya ɓoye, kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da ƙwato kuɗaɗen, to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi 5 cikin 100 na kuɗin da aka samu. Kasancewar irin tasiri da wannan shiri ya yi a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu, yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin, har shafin yanar gizon da aka samar da mutane su riƙa kai tsaye gumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu. Wani abu rashin jinaɗi kan batun shi ne mutane kan kawo mana ƙorafinsu kan fallasa irin waɗannan kuɗaɗe, ko ma sanadiyyar samo maƙudan kuɗi, amma waɗin ma ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala. Mutum na farko da muka fara duba batunsu shi ne Dr. George Ugo, wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan 400, amma bai samu ladan fallasa da aka alƙawarin bashi na kashi 5 cikin 100 ba. Duk da yake dai shirin ciki da gaskiya ya hira da Dr. Ugo da harshen Turanci, kasancewar baya jin Hausa, amma mai taimakawa Ugo na musamman injiniya Magaji Muhammad shi ne ba mu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata, kuma muka yi alƙawarin kawo mu ƙarashin hirar da muka yi da shi, ga kuma ƙarashin tattaunawar.
Bari ma mu gane dalla dalla mana, shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu, shin kuɗaɗen na wani ɓangare ne? Kun yi bincike, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana?
Yawwa, waɗannan kuɗaɗe dukkan ma'aikatun gwamnati ne, daga NNPC zuwa Port Authority da sauran agencies ɗin gwamnati. Daga nan ne amfani da na'uransa na computer ya binciko wannan abubuwa da sauransu, da shi ma da consultant ɗinsa suka haɗu a cikin bankunan tarar na a cikin kwana 27, Allah ba sa'a, suka gano kuɗaɗen da aka sace wa gwamnati yake fatan shugaban ƙasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da kuɗinsu, shi kuma a bashi kuɗinsa na 5% on 3.6 billion naira.
Amma kafin fara wannan hirar da kai, ɗazu na ji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi.
Akwai lokacin da aka kama shi saboda bankunan kansu a lokacin ba su nemi ba shi haɗin kai ba, shi kuma nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa, suka yi da shi ya ƙi karɓan wannan abu, so daga baya suka bi ta baya.
Ya ƙi karɓan wani abu?
Sun nemi su haɗa baki da shi, su baya cin hanci, ya bar aikin da aka sa shi, ya ce shi baya da ƙasar da ta fi ƙasarsa Najeriya, shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa, ƴaƴansa da jikokinsa, don haka shi ba son kwabansu aikin ƙasa zai yi.
Ba ka fahimci mana ba yaya aka kama shi? Kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen, ko da ba a bashi ladansa ba, mai kai kuma ga za a zo a kama shi?
Ba an kama shi, aka je aka bincika, mutum ne mai gaskiya, aka sake shi, aka kuma bashi haƙuri da sauransu. Aka bincika kuɗi sun amsa kuɗinsu, aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 billion naira, har yanzu ba ta biya ba, yau wata 8 da kusan sati ɗaya kenan.
Shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan, haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi, ko yaya?
A'a, batun kama shi, an ba shi haƙuri, kuma ya haƙura shi ne kishin Najeriya ne tun da an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu, shi a biya shi haƙinsa na 23.6 billion naira sai yanzu, saboda ƙarfafawa sauran jama'a gwiwa, domin shugaban ƙasa ne adalci ya biya duk wani ɗan Najeriya aikin yi, tun da kana da lada na kashi 5% da duk wani ɓara da ya saci kuɗin gwamnati, kuma ko da gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan. Kaga ɓarayi yadda suka yi a Najeriya kenan, duk wani ɗan Najeriya an bashi aikin yi.
Ɓarayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun ɗauki kuɗin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba?
To, to waɗanda ake zargi sun dauki kudaden gwamnati ba ta hanya da tutaje ba don haka don dan Najeriya in yabi hagu dama ba zai tafiya ne nisa ba zai iya kawo mutum ɗaya biyu kaga in ya samu 5% abin da wannan ya tara da ake zargin to ba karamin kudi bane
don haka dai injiniya ka duba mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kudin Najeriya wannan kudin hankali zai iya dauka
to ai kudi ne kamar a fasa duki ne da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama a su ma'aikatan gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu amma sai su hada da sunan gwamnati sai su rinka dincina suna ta abin su da sauransu da gwamnati mai adalci ta zo ta babu Buhari yace duka waɗannan account da ake da su baki da hade su account guda daya wanda duk abin da zai shiga ana gani duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcin sa to bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci dadi suke ji ana hada baki da su kuma sun abin da suka samu a cikin jami'an gwamnatin samu abin da suke samu so da wannan gwamnatin zo aka hada komai a wuri daya ba sa samu yadda suke so shi yasa suke kafan baya waje a kokari a mai da kudin zuwa TSA
azu kace har ma ko rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta ina kuka tura wannan takardar
takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta Office Chief of Staff a rubuta daya biyu har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba
ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa yana da wannan labari tun da wasiƙa kuka rubuta masa kuna jin ya karanta wasiƙar ce ya aje ko wani tunani kuke yi
kodai ke Office babban shugaban kasa babban office ne ko da bai samu kai tsaye ba jami'an sa ne ya sun samu
ai wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yana harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano kuɗaɗen ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune
da kuɗaɗen duk suna nan a bankunan ba a mayar da su TSA ba har yanzu mu addu'armu a mayar da su account na bai ɗaya na TSA ba an mayar da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450 wannan biliyan 450 kusan kuɗaɗen da ake raba jihohi na watanni ne to me zai hana gwamnati ta gaggauta maidawa kuɗaɗe zuwa TSA domin ta rage wa kanta zafi tana cewa babu kuɗi ga kuɗaɗe kuma a kwance me yasa ba za a maida ba shi wannan ban Allah da Sojoji Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya saboda kishin kasarsa a biya shi commission dinsa
a dun Najeriya waye ne ya taba yin aiki ya samu irin waɗannan makudan kuɗaɗe da kike magana injiniya Magaji Najeriya nan fa kasa ce ta wajen mutum miliyan yanzu ana cewa an dushi 200 fa
tunda aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cikin kwana 27 ya aiki tukuru ya samu Najeriya kuɗi biliyan 473 da ƴan kai ba ai wannan ba har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara 10 ba ta iya samu gwamnati wannan kuɗin ba so don haka Dr. Jos Ubo abin yabawa ne ƙasa kuma irin su ne kamata a nemo a ba su lamban yabo
injiniya Magaji Muhammad Yaya mun gode kwarai watakila sai mu sake tattaunawa in Allah ya yarda a wannan hira
to godiya nake
makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya kuma da yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu yanzu a madadin Nasiru Daniel Hikaya ni Sarki Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya